Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari Auna tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a daren yau 10 ga watan Afrilu na shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sojojin Najeriya da Niger sun fafata da mayakan Boko Haram. Sannan gwamnatin jihar Sokoto ta sake rufe iyakokinta na wasu makonni biyu masu zuwa daga yau. Muna kuma tafa da labaran wasanni. Kafin mu tsindama cikin taskar rahotanninmu, bari mu ji yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci. Miliyoyin mutane a duk faɗin duniya na shagulgulan ranar Good Friday, ranar da mabiya addinin Kirista suka yi imanin cewar an gicciye Annabi Isa Almasihu a birnin Kudus. Ayyukan ibada na bana sun bambanta da yadda aka saba gani a koda yaushe, a yayin da mafi akasarin masu ibada suke kallon addu'o'i ta kafafen watsa labarai a maimakon damar taruwa a majami'o'i. A daidai sa'ar da duniya ke fama da annobar COVID-19, mafi akasarin al'ummar duniya na cikin gidajensu ne domin kaucewa yaduwar mummunar cutar mai kisa. A cewar cibiyar nazarin cuta ta jami'ar John Hopkins, fiye da mutum miliyan 1,600 suka kamu da cutar. Amurka ita ce matattarar cutar a yanzu da take da mutum sama da 466 da suka kamu da cutar. Kasar Girka Spain ita ce ta biyu da mutum 153,222, sai kasar Italiya da ke da mutum 143,626. Annobar ta haddasa babban kalubale ga zaman lafiyar ƙasa da ƙasa da taro. Hasalima ta ƙara yawan rashin tabbas a harkokin yau da kullum da tashe-tashen hankali da za su karya mana lagon ƙoƙarin yaƙi da cutar, a cewar Sakatare General na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres a wani rubutaccen jawabinsa lokacin wani taron sirri na Majalisar Tsaro ta hukumar. Shugaban Amurka kuwa Donald Trump a lokacin wata ganawa akan annobar a jiya Alhamis, da alama baya tunanin akwai buƙatar yin gwaji na gama garin mutanen ƙasar, duk da cewar akasarin masu ɗauke da wannan cutar sun bayyana alama a fili. A nan fa ana maganar mutum sama da miliyan 225 ne fa. Wannan ba zai yiwu ba idan kuka duba, hakan ba zai taɓa samuwa ba. Wasu ƙasashen sun yi, amma sun yi don ba su da yawa ne. Hukumomi a ƙasar Botswana sun ce baki ɗaya 'yan majalisar ƙasar da suka haɗa har da shugaban majalisar dattawa da ta wakilai suna cikin zaman kulle na tsawon kwanaki 14 daga yau Juma'a. Kwana ɗaya bayan wani gwaji da aka sami wani jami'in kiwon lafiya na majalisar ya kamu da cutar coronavirus. Wata sanarwa da gwamnati ta ce jami'in na cikin mutane 7 sabbi masu kamuwa da cutar a ƙasar da ke yankin kudancin Afirka, wanda ya ƙara adadin masu kamuwa da cutar har zuwa 13. Shugaban ƙasar Eric Masisi ya koma bakin aiki tun a farkon watan nan na Afrilu bayan killace kansa da ya yi sakamakon wani balaguro da ya yi a makwabciyar ƙasarsa Namibia a watan da ya gabata. To sai dai an gwada shi baya ɗauke da cutar COVID-19 a ranar 1 ga watan Afrilu. Tuni dai Masisi ya kafa dokar gaggawa tare da ɗaukar matakan hana yaɗuwar cutar, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya. Duk da ƙaruwar kamuwa da cutar coronavirus, ƙasar Indonesia ta kaucewa kafa dokar hana zirga-zirga da rufe wuraren taruwan jama'a, inda take ɗaukar matakai masu sassauci don wanzar da tattalin arzikin ƙasar, wanda matsalar fatara ke addabarsa. Ƙwayar cutar da ta shafi mafi akasarin duniya a yanzu ta kama mutum 3,293 a Indonesia, kana mutum 280 sun riga mu gidan gaskiya. A yau Juma'a babban birnin ƙasar na Jakarta, hukumomi sun ba da umarnin rufe ofisoshi na tsawon makonni 2 da kafa dokar hana taron jama'a da ya wuce mutum 5. To amma ba kafa dokar zama a gida ba. Haka kuma ayyukan sufuri na gwamnati na ci gaba da tafiya, amma an rufe makarantu da gidajen cin abinci. Duk da yake dokar ta shafi birane da ke da mutane kimanin miliyan 30, lamarin bai shafi sauran sassan yankunan tsibirin kasar ba, ciki har da yankunan da ake haƙo ma'adanai da gonaki. Fiye da mutum miliyan 265 ne ke zaune a duk faɗin kasar ta Indonesia da ke da tsibirai 13,000. Kasar Yemen ta tabbatar da samun kamuwa da cutar coronavirus na farko a kasar a yau Juma'a. A yankin kudancin kasar na Hadramaut mai arzikin mai, kwamitin koli na yaki da annobar COVID-19 na kasar ne ya wallafa sanarwar a shafin sa na Twitter, ya kara da cewar mai dauke da cutar na cikin koshin lafiya da kulawa ta musamman. Kana jami'an kiwon lafiya da gwamnati na daukar matakai da suka kamata ba tare da bada cikakken bayani ba.
Yusuf Aliyu Harande da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Najeriya da Niger sun fafata da mayakan Boko Haram a zirin tafkin Chadi, inda suka lallasa 'yan ta'addan sosai. Daga Abuja, Hassan Maina Kaina ya aiko da wannan rahoton.
A ci gaba da mummunan farmaki da suke kaiwa 'yan ta'addan Boko Haram, sojojin Najeriya da Niger, wato brigade na 403 na sojoji na musamman da ke baga da takurorinsu na jamhuriyar Niger da taimakon jiragen yakin Operation Lafiya Dole, sun afkawa wani maboyar 'yan Boko Haram da ke ƙauyen Kure da ke zirin tafkin Chadi, inda baga kasar 'yan ta'addan kazalika sun kuma kwato motoci masu ɗauke da manyan bindigogin harbo jiragen sama da kuma sauran nau'o'in makamai. Sojojin na Najeriya da Niger, waɗanda suke farautar neman maboyar 'yan Boko Haram a duk inda suke, sun samu nasarar gano wannan sansani tare da yi masa kace-kace. Wannan kuma na zuwa ne gabanin ganawar tsaro da aka yi tsakanin ministocin tsaro na Najeriya da Chadi a nan Abuja akan al'amuran da ke da alaka da tsaro a yankin na tafkin Chadi. A cewar masanin tsaro Major Shaibu Galma mai ritaya, muddin sojojin waɗannan ƙasashe za su yi aiki kafada da kafada, to nan ba da jimawa ba ta'addanci a wannan yanki zai zama tarihi.
Generally duk wani abu da aka hada kai, ka gane ko, kuma duk mutane suna da ni daya, sun zama tsintsiya madaurin ki daya, to shine ake fadi sarkin yawa yafi sarkin karfi. Kuma ina so in gaya maka wayannan mutane hadin kai, wato wayannan sojoji na kasashen nan, da tuntuna ana da irin wannan himma, da tuntuna da labarin wayannan Boko Haram ya zama tasunya, to wannan ya nuna hadin kan nan da zumma nan da suka taso da shi yanzu yana da kyau. Kuma ka gaida irin karin kayayyakin yaki da sojojin Najeriya suke kara samu.
Kazalika wata sanarwa da ta fito daga Brigadier General Bernard Onyeko da ke hedikwatar tsaron Najeriya na nuna cewar dakarun bataliya ta uku na wasu kai ɗaukin gaugawa da ke babban sansanin sojan Najeriya na 11 da ke Gamboru sun gabza da wasu mayakan na Boko Haram. Mayakan na Boko Haram da suka dunfaro wannan sansani da motocin da ke ɗauke da manyan bindigogin harbo jiragen sama guda 7. Sojojin sun ragargaje su tare da kashe wani adadi mai yawan gaske da kuma kwato sauran nau'o'in makamai da suka hada da grenades da bindigogi killer AK-47 da kuma kalin wasu bindigogi masu sarrafa kansu da kuma kalin wasu tarin makamai. Domin samun nasarar kaucewa ire-iren harin da 'yan ta'addan ke kaiwa sojoji, akwai wasu matakai da masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu ke ganin ya kamata a ɗauka.
Ba shakka ita haddai kungiyar daular Islamic State wadda ke Afirka ta Yamma, wato ISWAP, ta mayar da kai hari akan sansanin soja a matsayin kusan shi ne jagorar irin nata gwagwarmaya. A baya-bayan nan a shekara 2019 tsakanin watan 6 zuwa watan 9 akalla ta kaima irin waɗannan sansani guda 18. Me ya kamata ita rundunar sojan Najeriya ta yi? Na farko, ba abin da ya fi shi tattara bayanai, abin da turanci ake cewa intelligence. Duk rundunar soja da ta yi nasara a yaƙi, to yawanci da wannan tattara bayanai da amfani da shi, ma'ana sanin wani irin dabara ne da kuma yaushe shi abokin harin naka zai kawo hari, to shi zai baka dama na farko ka je ka hana shi kawo harin, kuma ka mishi aibi ma ya ce kawo harin. Abu na biyu shine mamaye samaniya, wato amfani da ƙarfi na ƙasa da ƙasa wanda Najeriya take da shi, ne cewa ta tabbatar da cewa ta mamaye samaniyar ta duk lokacin da irin wayannan kungiyoyi za su kawo hari, to a yi amfani da rundunar soja ta sama su je da jirage su jefa musu bama-bamai. Babu yadda za a yi kungiya ko mai ƙarfin ta irin mai zaman kanta irin wayannan kungiyoyi masu ikirarin jihadi su tsaya su ce za su yi gaba da irin soja na sama.
A halin da ake ciki, babban hafsan sojojin Najeriya Lieutenant General Tukur Buratai tare da mukarrabansa a halin yanzu suna can shiyar arewa maso gabas domin tsara yadda za a afka wasu waɗannan 'yan ta'adda na Boko Haram a wani shiri na ƙoƙarin a yi ta kare. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton. Gwamnatin jihar Sokoto ta sake rufe iyakokinta na wasu makonni biyu masu zuwa daga yau ranar Juma'a 10 ga watan Afrilu zuwa 24 ga wannan watan domin kariya ga cutar nan da ta gallaba duniya, wato COVID-19. Sai dai kuwa da yake 'yan jihar ta Sokoto sun koka, sa'annan kuma gwamnatin tarayya ta ba da tallafin kuɗi. Daga Sokoto ga wakilin sashen Hausa Lamido Abubakar dauke da wannan rahoton.
Bisa umarnin da gwamnatin jihar Sokoto ta bayar na hana jirga-jirga domin rufe iyakokinta domin kange yaduwar cutar nan ta COVID-19 wadda aka fi sani da coronavirus a jihar ta Sokoto, wani lamarin da ya haifar da matsalolin rayuwa ga musamman masu dan karamin karfi a fadin jihar ta Sokoto, kuma suna ci gaba da koka wannan matsalar kamar haka.
Sunana Abubakar Shehu daga Sayin. Rufe iyakoki da gwamnatin jihar da kuma ta tarayya da suka yi gaskiya abin ya kawo cikas, saboda ga kaya nan kana gani sai tsadar rayuwa take ta karuwa. Duk da yake sun ci abinci na wuce, amma jami'an da suke tsaya iyakoki wasu ma sukan tsaurara duk da abincin ba su bari ya wuce.
Sunana Abdullahi Yusuf. A matsayin mu na yan jihar Sokoto, fizabilillahi gwamnati bata yi mana adalci ba. Babu mai iya kare lahiyar bil'adama banda Allah subhanahu wata'ala.
To sai dai kuma bisa wani umarni da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayar na bada tallafin kuɗi naira 20,000 ga al'ummar jihar ta Sokoto domin sauƙaƙa musu wahalhalu sakamakon wannan matsalar. Malam Zayanu Marafan Shuni shine shugaban horarwa da sadarwa na shirin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi, kuma ga abin da yake cewa
kowane mutum an bashi 20,000 kamar da shugaban ƙasa ya umarce mu. A jihar Sokoto mun fara biyan karamar hukumar mulkin Tambuwal, kuma toyota a yankin Sokoto ta Kudu, a yankin Sokoto kuma ta tsakiya muna da karamar hukumar mulkin Binji da kuma karamar hukumar mulki ta Kudu.
Sai da aka gudanar da wani taro na masu ruwa da tsaki a fadar gwamnatin jihar Sokoto tare da mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar kan wannan matsala ta cutar corona, inda da ƙarshe dai taron ya cimma tsawaita dokar na wasu makonni biyu masu zuwa wanda zai fara daga ranar Juma'a 10 ga wata zuwa ranar 24 ga watan nan da muke ciki. Malam Yusuf Dingyadi shine mataimaki na musamman ga gwamna Aminu Ziri Tambuwal.
Wato matakin da aka dauka na farko, an ga inda aka dan samu nasara, an ga inda ake da kurakurai, kuma ana kokarin a yi gyara kansu. Akwai matakin da aka dauka na killace jihar Sokoto daga shigowa ko hita, ganin cewar in ma abin ya bulla an dauki mataki kuma an rage wannan matsala. Sannan kuma muna iyaka da wasu yankunan da ake ganin suna da barazana ga wannan bullar wannan cuta, musamman jamhuriyar Niger. Kaga iyakar mu da jamhuriyar Niger a bude take. Akwai wanda ke dawa daga jihar Lagos da kuma ma babban birnin tarayya Abuja. To yanzu kuma an sake zaunawa kusan sa'o'i biyu ana tattaunawa da masu ruwa da tsaki. An roki jama'a da su dan tsagaita yawan tarurruka na zanen suna ko daurin aure ko wasu bukukuwa domin kaucewa haduwa akan abin da ake magana na social distance, domin wannan na kara yayata wannan cutar ta shiga al'umma.
Rundunar 'yan sandan jihar Sokoto ta ce a shirye take wajen kare shigowar jama'a daga wata jiha zuwa jihar Sokoto, da kuma dokan nan ta hana yawon dare don kare lafiyar al'umma. ESP Muhammad Abubakar Sadiq shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Sokoto.
Doka ta hana zirga-zirga na masu abun hawa wanda ya kama daga agwagwa da bujima na har zuwa masu kabu-kabu da babura har zuwa ma masu teburin shayi. Kwamishinan 'yan sanda tare da sauran shugabannin sashe-sashe na tsaro a nan jihar tare muke fita, mu babu inda ba mu je ba, har inda Sokoto take da iyaka da boda da ƙasar nan.
Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Sokoto, Najeriya.
Lamido Abubakar kenan. A jiya Alhamis, mutane biyu 'yan ƙasar Ghana mazauna birnin New York suka mutu sakamakon cutar coronavirus. Jihar New York ita ce kan gaba wurin yawan mace-macen COVID-19 da kuma mutane da suka kamu da cutar a nan Amurka. Abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya tattauna da babban limamin al'ummar Ghana a New York kuma ma'aikacin kiwon lafiya Sale Imam Muhammad wanda ya masa karin bayani akan halin da ake ciki.
Wallahi hankali ya tashi yake amma kana yanzu haka nuna wani aiki na bude na ga batun shi dan uwa Basir Bashirun ban labari yanzu na samu labarin shi wallahi tallahi.
To Imam ya kake ganin wato mutane suka dauki wannan batun wannan cutar da ake magana?
To mutane ka san mutane kowa da irin nashi inda ya fahimci batun cutar kuma wanda ke serious wanda farko ma da abin yazo aka muka yi batun kulle masallaci ka san kaga wasu suna suka cewa me yasa da kulle masallaci kaza yanzu aka fara ganin kamar lalle kulle masallaci shine abin da yafi dacewa. Wannan jin dai generally dai ba za ka yi za ka samu kowa the same abin amma mostly dai so an fahimci cewa abin nan ba abin wasa bane wallahi.
To Imam ku da kuke asibiti kuke gani irin abubuwan da ke faruwa, Imam menene za ka iya bari mutane su fahimci game da wannan ciwo?
To abin da muke so mutane su fahimci shine abin doka da'ima ana bada instruction ku yi kaza kar kaza isan ba wani abu ke shi muhimmanci waje ba wallahi ka tsaya gida in kuma ya kama ka daga fita waje ne ka kiyaye cewa hudda da jama'a ka kiyaye ka maintain that distance domin abin nan ba karamin abu bane abu ne da yake Allah ne subhanahu wataala shi da ya kawo mana wannan cuta shi ne kawai da koya ya kama na maganin sa amma duk da haka nan kuma ya kamata kuma mu zama matakin da zake zamu kare kanmu shine batun social distancing da kuma batun idan kai hudda da wanda ka san kaga kamar wata ke ya fito ya fito kasan waje ko na haka ka ji wani wani abu da yake orishiwa cikin ka mazaka kira doktan ka domin ba yanzu ba su kai duka ba su kai zuwa asibiti ba kana kira ne ka gaya ma doktan ka abin da ya faru ya so shi doktan gwada maka abin da ka yi isa so far so good ma nan muna dai farkar da jama'a da yake abin da kamata su yi insha Allah.
To kamar yadda mutane suke cewa kada a je asibiti a daidai wannan lokaci ko akwai wata shawarar da za a iya ba mutane bancin sun kira likitansu abin da ya kamata kuma a ce su yi a gida wanda shi kuma zai taimaka ma rayuwarsu?
Ai da inda ake sai kiran doctor in ka kira doctor doctor ya tambaye ka abin da ke damun ka in ka ba shi labari shi dai ba ka instruction ɗin da za ka yi ko ba gane ba
na
wani abu ne in ka kira doctor wani abu ne da yake ya iya baka instruction over the phone then he does that wani abu ne kuma na ba emergency ne ba ka je emergency amma ba su kai kawai ka tashi a je asibiti ba yanzu yanzu ka na kan ni kan ba kowa patients ke kira wani wannan na kula wani wani ke da shot medication shi mu hukum da doctor ya duba ya sanin mai wani shi kan pharmacy ba dai kai ka ce
ka wato ya aika mai da magani idan yana da bukatar magani
insha Allah.
To Imam ya batun su waɗannan mamata biyu da aka sa yanzu ina aka kai da batun su?
Da yake ka san muna da Allah ya samu funaro na musulmai ita waccan boyan Allah ita
okay inda ake shirya wato mutane da suka mutu
insha Allah ita waccan boyan Allah laila da Allah mata da su aice aka kai ta kuma su suka akwai limamin da aka aje musamman su da yake an train su ka gane aiko suna handling wannan abin isa muna gaya mutane ba haka muka so ba amma haka Allah ya so ka gane ko kuma ba haka ya faru mun da mun so da ba don ga abin da yazo ba ai da ka san rasuwai na haka da mun ba za mu je mu amma dai ka haji ya kasance ba za a yi za ba bukatun kowa ya je wurin ka gane ko aka san family members suka je wurin kuma su ma zan san je ma akwai inda ake gwada mu tsaya ya za mu saurara mu ji instruction ba kowa na da tsari da ayyuka su ka tashi kawai ka je wurin ba musaurara su da sun ba da instruction ya so aka samu mutane kalilan an ce ma kan mutane su wuce goma ko goma ma da aje ne individual kuma je goma za a yi daban da muka gani aka ce za ka aka bi sai dake su turawa musulmai ne suke suka san inda suke wani gawan kuma suna suke sallah kuma wani bisu ma suke an can kuma su ma na shi ma an tsare shi yasa ba kaman business as usual bane ba da ke cike ke bashar
Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu saurara mu a Jamhuriyar Niger, za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, ku shakata da wannan wakar. yanzu kuma sai shirinmu na wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Kuman ballon kafan nahiyar Afirka kafa tana neman janyewa kasar jamhuriyar Kamaru gasar zakarun nahiyar Afirka wanda mastaka leda na cikin gida za su gwabza a kasar ta jamhuriyar Kamaru. Hakan ya biyo bayan annobar cutar COVID-19 ne da ta saka kasashen duniya a cikin wani hali. Gasar dai hukuman ta ce dama za a gudanar ne a cikin watan Yuni da kuma Yuli, amma a wannan lokacin a kudancin kasar jamhuriyar Kamaru watanni ne wadda ake zuga ruwan sama kamar ta bakin kwarya. Malamin kwallon kafa na kasar jamhuriyar Kamaru Coach Sulemani ya ce shi kan yana ganin karban bakuncin kasashen nahiyar Afirka da kasar Kamaru za ta yi abinda kamar wuya wai gurguwa da auren nesa.
Abu ne mai muhimmanci kuma mai wuya a wannan lokacin da muke fiskantan wannan rashin lafiya ko kuma da zamu ce annoban da ya gama duk duniya. She mu ce a wannan lokacin Kamaru zai wuya ta hada. Farko kasan kasan FIFA ta tsaya da duk wani activities ta haka ma CAF kuma kasan Kamaru su ma sun tsaya da wani duk activities wanda ya gani kwallon kafa. She mu ce zai wuya. Zai yi wuya na farko saboda ba mu san lokacin da shi wannan annoban zai tsaya ba. Na biyu kuma matsalan da Kamaru za ta samu shine na yanayi. Ka san a lokacin watan June ko kuma July lokaci ne da ake tsananin ruwa a kasan Kamaru. Zai wuya a wannan lokacin a ce za a hada wannan gasa. To kaga in muka dauki wannan shi cutan da kuma yanayi na lokacin watan June ko July, she mu ce zai wuya CAF ta sake ba wa Kamaru daman hada wannan gasan.
To ya kake ganin ta bangaren tattalin arziki kuma wanda kasar ta Kamaru za ta samu a cikin wannan gudanar da wasannin?
Ka san a duk duniya yanzu tattalin arziki ya fadi, saboda haka Kamaru na fiskantan wannan matsalan shima zai kawo wani cikas a ganin na samun daman shi wannan hada wannan wasan. Ka san kuma she mu ce Allah na nan, muna roƙon Allah ya kawo mana saukin wannan annoban, Allah ya kawo mana ƙarshen shi. Shine kawai abin da za mu iya fada.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu sai takaitattun labarai.
Miliyoyin mutane a duk faɗin duniya na shagulgulen Good Friday, ranar da mabiya addinin Kirista suka yi imani da cewar an gicce Annabi Isa Almasihu a birnin Kudus. Hukumomi a kasar Botswana sun ce baki daya ƴan majalisun kasar da suka hada har da shugaban majalisar dattawa da ta wakilai suna cikin zaman kulle na tsawon kwanaki 14 daga yau Juma'a. Duk da karuwar kamuwa da cutar coronavirus, kasar Indonesia ta kaucewa kafa dokar hana zirga-zirga da rufe wuraren taruwar jama'a, inda take ɗaukar matakai masu sassauci domin wanzar da tattalin arzikin kasar wadda matsalar fatara ke addaba. Kasar Yemen ta tabbatar da samun kamuwa da cutar coronavirus na farko a yau Juma'a a yankin kudancin kasar na Hadramaut mai arzikin mai.
Kamar sauraro baki ɗaya a nan ne za mu dasa aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Yusuf Aliyu Harande da ya taya da gabatarwa, da Julie Levens Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.